الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna gode ma Allah subhanahu wataala bisa ga baiwa tai da falala tai da ya ba mu ikon haduwa daidai wannan lokaci a wannan makaranta don gabatar da takaitattar gajeruwar fadakarwa da tunatarwa a wani bangare daga cikin bangarora da suka shahi addininmu na musulunci. Insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan haduwa ba kamar yadda aka saba ba a kowace irin wannan haduwa a tunatar akan kila aure ko mu'amala ta zamantakewa ta aure ko haƙƙin ma'aurata. Wannan haduwa insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu danyi tsokaci kaɗan game da abin da ya shahi muhimmancin zumunta da sadar da zumunta. Babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya horo da sadar da zumunta. Allah mai girma ya ɗaga darajar zumunta, ya bayyana matsayinta a cikin fatarsa a suratul Nisa, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kuji tsoron Allah wannan da kuke roƙon junanku saboda shi, kuma ku kiyaye zumunta. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi matsayin masu sadar da zumunta, inda Allah ya ce wallazina yasaluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Waɗanda suke suna sadar da abin da Allah ya horo da asadar, wanda daga cikin shi zumunta tana gaba-gaba, sannan suna saunar Ubangiji, suna tsoron kuma hisabi maras kyau a ranar alkiyama. Wannan ya nuna sadar zumunta yana cikin tsoron Allah, kuma sadar zumunta yana cikin abin da zai kawar da mutum ya tsira da shi daga haɗuwa da mummunan insani. Haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisinsa ingantacce da Bukhari da Muslim suka rawaito, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Duk wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, to yayi kokari ya sarar da zumunta tai. Kenan sarar da zumunta yana fassara cewa akwai imani da Allah da ranar lahira ga wanda yake aikata sadar da zumunta. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Allah subhanahu wataala ya ce mazumunta, duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi ga rahamata, wanda ya yanke ki kuma zan yanke shi daga rahamata. A hadisin da Imam Bukhari ya rawaito, Allah yana ce mazumunta, man wasalaki wasaltuhu wa man qaba'aki qaba'atuhu. Duk wanda ya sa da ke zan sa da shi ga rahamata, duk wanda ya yanke ki kuma zan yanke shi daga rahamata. To wannan kawai bangaren maganar Allah subhanahu wataala cikin littafin sa da hadisan manzo da ingantacci ya isa yunkurar da mai imani da zaburar da mai tsoron Allah ga gyara abinda ya samu tangarɗa na zumunta tai da sadar da zumunta da kulla wadda ta kace ba don kwai ba sai don samun rahamar Allah subhanahu wataala. Babu shakka sadar zumunta shirya da falala mai yawa. Daga cikin falalar sadar zumunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ka son a yalwata arzikinsa a jinkirta rayuwa tai, to sadar zumunta tai. A hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, man ahabba an yusada lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Duk wanda ka san Allah ya bunƙasa arziki ne, ya sa ma rayuwa ce albarka, ya sa ma baya ne ambato na gari, to yayi kokari ya sadar da zumunta. Abu na biyu, sadar da zumunta kamar da ya gabata alama ce ta imani. Abu na uku, sadar da zumunta tana kusantar da mai yin sadar da zumunta zuwa ga Allah. Kusanta zuwa ga Allah kuma shine manufa ta koli ta dukkanin musulmi. Abu na huɗu cikin fadalar sadar da zumunta, sadar da zumunta na cikin mafarin shiga aljanna. Duk wanda yake sadar da zumunta, to Allah subhanahu wata'ala zai sa shi aljanna da rahmatai sannan da wannan aiki na sadar da zumunta. Abu na biyar, sadar da zumunta mafari ce ta samun ambato mai kyau a cikin al'umma. Duk mutumin da aka sanar ma da sadar da zumunta, to za ka ga ya samu yabo da shaida mai kyau ga al'umma. Wanda wannan yabo da wannan shaida ga al'umma yana iya tsayawa matsayin shaida a wurin Allah subhanahu wata'ala. Abu na shida, sada zumunta wani aiki ne da yake yada danƙon zumunta da ƙarfafa soyayya tsakanin dangi. Abu na bakwai, sada zumunta yana sa a samu gafara Allah da rahama Allah da yarda Allah. Abu na takwas, sada zumunta yana sa yalwa ta ƙirji da farin cikin zuciya da kuma sassafta matsaloli da ka haddaba zuciyoyi na ɗan adam. Irin abin da ya shahe ko da curutoci ne da suke da alaƙa da zuciya, to mai sadar da zumunta Allah subhanahu wata'ala zai wato kawar da waɗannan curutoci daga zuciya. Allah subhanahu wata'ala ya haramta sada zumunta, ya haramta kace zumunta, kuma ya lisafta kace zumunta daga cikin manya-manyan ayyukan asha da banna a bayan ƙasa. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah ya zargi masu yanke zumunta kuma yayi alƙawalin baka azaba a gare su. Ta haka malamai suka yi nazari kan wasu abubuwan da suke zama mahari na yanke zumunta. Shina da kyau mu ji wasu daga cikinsu don mu guje su, mu ƙaurace musu. Na farko, abinda ka sababantar da yanke zumunta a tsakanin dangi shine jahilci. Jahiltar wajabcin sada zumunta da rashin sanin fadalar sada zumunta da rashin tunani akan ƙarshen abin da zai biyo bayan yanke zumunta, wannan shi zai afka mutum akan ya iya yanke zumunta. Abu na biyu, ramnin takawa da rashin kulawa. Idan takawa tana da ramni a cikin zuciya, to wannan zai taimaka akan mutum ya yi kasala ga abubuwan da za su zama ayyuka ne na sadar da zumunta tsakanin dangi da dangi. Na uku daga cikin abubuwan da ka sababantar da yanke zumunta, girman kai. Wasu daga cikin mutane idan suka samu wani matsayi kila na dukiya ko wani matsayi na ilimi ko wani matsayi na shugabanci, to sai ya zama mutum ya kau da kai daga dangi ne, bai kulawa da su, bal ma sai ya manta da su. To irin wannan yana sababantar da zumunta ta yi ramdi ko ma ta yanke gaba ɗaya. Abu na hudu daga cikin abin da ke sababantar da yanke zumunta, yanke saduwa da dangi har lokaci mai tsawo. Idan aka samu shekara da shekaru ba a ziyartar juna, ba a biya juna, ba a sadar da zumunta, to sai shedan ya shiga a cikin wannan tazara da wannan fatara da aka samu, sai ya zama komawa a gyara shi zama yayi wuya. Abu na biyar, yana cika abin da ka yanke zumunta, zargi. Wani idan suka samu dadewa tsakanin shi da ɗan uwa ne ba a haɗu ba, maimakon in an haɗu su gaisa, su wa junan su fata da wasici da cigaba da sada zumunta, sai ya cigaba da zargi ne da cewa ai wane ka aishe mu, ai wane ka babbiya mu, yaushe rabinka da mu, ai ka aita batun mu. To wannan zargin sai shedan ya sa ya huru ya tunzura shi, sai ci gaba da wannan aikin da yake na yanke zumunta. Daga cikin abin da ke sa yanke zumunta na shida shine kallafa kai fiye da kokari ko fiye da karfinka. Abinda zai kasance nan'onka ya zo ya zirce ka, sai ga ka dora ma kanka wani nauyi da shi kai ne zai shiga cikin damuwa da jin kunya. To sai ya zama wannan ya yi mai maharin kila ba zai dawo wani irin halin da ya ka shiga don zuwa ne. Abu na bakwai, rashin kulawa da wanda ya kawo ziyara ta hanyar daure mishi huska da rashin darajanta shi da alhormanta shi da nuna farin cikin zuwa ne. Wannan yana sanadiyar shaitan ya shiga ciki ya zama gobe ba zai koma ba. Na tara ko na takwas, daga cikin abubuwan da ka sa zumunta ta yanke, idan aka yi auren zumunta matsala ta shiga aka samu saki, to shaitan yana iya laɓaɓawa a wannan mafari sai ya sa fitina da rashin fahimtar juna da husuma tsakanin dangi. A sanadiyar wannan wargajewa armin da aka kulla na zumunta, to sai wani abu ya biyo baya na adawa da ƙiyayya da husuma. Abu na tara daga cikin abubuwan da ke sa zumunta ta yi ramni, nisan zango. Wani daga cikin mutane idan danginsa suka yi masa nisa, to yana da wuya ya tashi takanas takano ya ce zai zo ya ziyarto su saboda kasala da kuma ganin cewa sun yi nisa. A lokaci guda zai iya ta yi wannan wurin nisa ga abinda ba zumunta ba, ga abinda ba zai kai ga zumunta ba saboda sharrin shaitan. Na goma daga cikin abin da kamar warin kace zumunta, karamcin hankuri da karamcin jure ma cutarwa tsakanin dangi. Yana yiwuwa wani daga cikin dangi ya zama ya fusata wani ko ya yi mai wani abu da ya kamata ya hankuri ya jure, sai ya kasa jurewa, wannan sai ya sa shi yanke da zumunta ce ko ya yanke da dangi ne. Abu na 20, hanya abu na 11 yana cikin abubuwan da ke kawo lalacewar zumunta, karɓar jita-jita. A zo a cirato maka magana baka tabbata ta ba, jita-jita da game-game na mutane da annamimanci da munafici, sai ya har zuka tsakanin ƴan uwa ya zama sun ci gaba da ƙaurace ma juna ko kuma sun ƙaurace ma juna ko da ba ya zama su ƙaurace ma junan ba. Abu na 12, barin gado ya tattaru kaka da kakanni ba a raba ba, shina mawarin tangarɗa ga zumunta. Tunda sadda wani dangi ya kutso ya ce gado nan ya kaso bayan an yi shekaru, kila tun kaka ba a raba ba har uwaye da ƴaƴa sun zo sun rasu, to sai a ɗauke shi kamar ya zo ya tadda hitina bai da ragowa, alhali kuma haƙƙinsa ne na shari'a yake nema. Maimakon sadda aka yi rasuwa tun wannan lokaci a raba gado kowa ya san nashi, sai ya zama a raba ba har ya zama lokaci ya tahi, har ya zama wannan rabon gadon zai jawo gani-gani tsakanin dangi, kuma ya haifar da wata fahimta wato maimuni wadda za ta sa a samu jaye ma juna. To wayannan abubuwa duka wajibi ne mu ƙaurace musu kuma mu yatara da su don mu samu sada zumuntanmu. Haka akwai abubuwan da suke taimaka a kan sada zumunta. Na ɗaya, ziyarar ƴan uwa da dangi. Na biyu, binciken halinsu da tambaya game da su, ko da ka abu da wani kila da yake garin ƴan uwanka ya suwa ne, ya halinsu mai suke ciki. Abu na uku, ƙoƙarin yin kyauta gare su da ba su irin matsayinsu wanda suke da shi. Abu na huɗu, tafasa musu da taimaka musu. Abu na biyar, darajanta babba daga cikinsu da jin ƙai ga ƙaraminsu. Abu na shida, gaisawa ko da ta hanyar waya ce, ka dinga kiran danginka kuna gaisawa, yau Allah ya muna ni'imar da ko da danginka suna nesa ƙwari ba su kusa, ga waya Allah aƙalla ko baka kai ƙawa ba za ka iya da naira 100 ka gaisa da danginka ku yi zumunta. To ya yi a cikin wata da watanni ko shekara da shekaru ba su ji sautinka ba, baka ji sautinsu ba, baka tambaya halin da suke ciki, baka gaisawa da su, baka mu'amala da su. Abu na bakwai, kokarin tura sako, koda na waya ne ka rubuta sako ka tura na gaisuwa da maganganu masu dadi zuwa ga dangi. Shi ma yana cikin nau'in sa'ad da zumunta, wanda in ana haka to zumuntar ba za ta bushe ba, za ta zama da dan damshi damshin ta ko dai bata cika ba kwarai. Na takwas, kokarin tarayya da dangi ga abin da ya shafi bakin cikin su da farin cikin su. Idan abin farin ciki ya samu wanda bai sa a mashari'a ba, ayi tare da kai. Idan abin bakin ciki ya samu wanda bai sa a mashari'a ba, ayi tare da kai. Wannan yana taimaka a kan su cika cewa matsayin wata gaba daga cikin gaban su, wani dangi daga cikin dangin su, wani dan uwa da makusanci. Abu na tara, kokarin gaida marasu lafiyan su. In ka ji labarin wani dangin ka bai da lafiya, to ka tattake ka zo ka dibo shi. In sun yi gayyata, ka karba magayyatar su. Wannan yana ƙara danƙon zumunci. Abu na goma, fuskantar muguntawa dangi da kyautatawa. Idan dangin ka sun mugunta ma, to kai ba kamata ka mugunta musu ba. Sun yi maka abin da ba daidai ba, yi musu abin da a daidai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma wani a cikin hadisi cewa matsawar dangin ka suna mugunta ma kana kyautata musu, to taimakon Allah zai zama tare da kai. Allah zai taimake ka, su kuma za su dau nauyin zunubi. Abu na 11 da ke taimakawa akan sada zumunta da karfafa danƙon zumunta, a karɓa uzuri idan an yi maka kuskure. Idan wani dangi ya saba maka sai baka uzuri, to kai da uzurin. Wani in an saba mai abadan shi kenan, ya haƙe, ya riƙe, ya kulle a cikin zuciya, duk uzurin da aka bashi ba zai gamsar da shi ba, ba zai fasar da shi abin da ya tashi ba na yanke zumunta. Abu na 12, kau da kai da yin rashin kulawa ga abubuwan da suke sun rage sun gabata, da kokarin turbuke wata adawa wanda kila ma gadon ta an kai, kila tun kaka da kakanni uwaye da uwaye an samu wani sabani, sai ku rike har ɗayan ɗaya har jikoki ana maimaita ta, ana kwanko mata har ma masu tasowa daga baya ana faɗa musu. To matsawar ana haka, ba sadda ƴan uwa da dangi za su zauna lahiya, kuma ba sadda zumunta za ta zama an sadar da ita. Abu na 13, kokari ya zama an bi hanya ta tallafa ma juna. Kamar misali yadda wasu dangi suke yi da wasu gidaje, duk inda dangi yake in wata lura ta samu, to za a haɗu kowa ya ɗan tarha ruwa ne. To sai a yi kokari a kashe wata wuta da ta taso haka, ko wani hayaƙi da ya taso. Abu na 14, a yi kokari a karantar da masu tasowa wurare da garuruwa inda dangi suke. Kada ka bari ya zama kai ɗai ka san inda dangin ka suke, ɗayanka ba su sani ba. In ka mutu, to zumuntar ta mutu, don baka kai su ba, baka gwada musu ba, kaga su ba za su bi ba, don ba su ma sani ba. To yana da kyau mutum ya yi kokari duk inda ƴan uwa ne suke, ya yi kokari ya sayar da ƴaƴa ne, har jikoki ma da sarakun ne da sauran dai makusanta da waɗannan wuraren da ƴan uwa suke, wanda in an sanar da su, wani lokaci kila lura za ta kawo mutum ya zo wurin sai ya biya inda dangi ne. Amma yana wa ka zo ka gari hakan kukku ciki a shekara da ƴan uwa ciki baka sani ba, don ba a gwada maka ba, ko hema da haka. To yana da kyau mu rinka gwada ma na baya gare mu garuruwa da shiyoyi da gidajen ƴan uwanmu, don su ci gaba dora wannan aiki na alheri na sadar da zumunta. Abu na 15, haɗuwa don shawara. Kamar a ce ga gida ko dangi, ko da gidajen su sun zan daban-daban, kila kakansu guda ko ubansu guda, to duk al'amari ya taru sai a haɗu a yi shawara, duka a kira shawara. Kila a ce duk wata suna mijin game da makomar lalurorinsu da abin da shahi iyalinsu da ƴaƴansu. Duk wata a haɗu a tattauna, ko duk wata biyu, ko duk wata uku, ko da dai ga shekara zama biyu aka yi ba a yi ba, kai ko zama guda aka yi duk shekara ya yi ba a yi gaba dai, To irin wannan zaman na sa a fahimci juna kuma yana a tabbatar da dankon zumunta. Abu na karshe sakamakon mai yanke zumunta. Babu shakka duk wanda yake yanke zumuntarsa to zai ci karo da nisanta daga rahama Allah da falalar Allah. Abu na biyu shiga aljanna zai mishi wuya a farkon masu shiga. Saboda manzo Allah ya ce la yadkhulu aljannata qa'i'un mai yanke zumunta bai shiga aljanna ma'ana cikin farkon masu shiga. Abu na uku samun tsinuwar Allah da taushe jin mutum daga gaskiya. Idan bai jin gaskiya bai ganin gaskiya idan makaftacce daga shari'a. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa hal asaitum ko kuna tsammanin in tawallaitum in kun bijire an tufsidu fil ardi ku yi banna a bayan kasa wa tuqati'u arhamakum ku yanke zumuntakku ulaika masu wadannan ayyuka allazina la'anahumullah su da wadannan Allah ya la'ane su kaki da a cikin kace zumunta ana cin karo da la'anar Allah fa asammahum ya gurumtar da jin su sai ya zama jin ka bai amfanin ka ko ka ji gaskiya ba ka karba ba ka aiki da ita wa a'ama asarahum yamma kaftar da ganin su ba su ganin gaskiya duk wanda aka lura da su duk wanda aka buga musu misali duk wanda aka kutamta musu ba su gani wannan kuma ya isa babban musiba to saboda haka ya cancanta a kire yan uwa musulmi gaba dai da mu ji tsoron Allah mu gyara zumuntanmu mu ji tsoron Allah mu yi hankuri da yan uwanmu muna da koyi mai kyau ga annabi Yusuf da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi Yusuf ya ci karo da tsangwama da zalunta da wahalsuwa daga danginsa da suka kada shi rijiya suka sayar da shi a matsayin bawa suka yi duk abin da suka yi game da shi na musgunawa da rashin kyautatawa amma a ƙarshe da Allah ya ba shi shugabanci ga su kasa gare bai walakanta su ba bai dau matakin ramuwa ba sai ya he musu kuma ya musu alheri kuma ya ci gaba da mu'amalanta su da abin da yake mai kyau to haka ya kamata mai koyi annabi Muhammad ma ɗan uwansu tsangwame shi sun wahalta shi sun wahalta masu imani da shi da mabiyansa sun gallaza amma da yake su da yaki ya yi musu yayi bai rama abin da sun kai mishi ba. Abu na uku mu sani cewa ita wasu harkar zumunta ibada ce. Ibada ce wadda don Allah aka yi ta kawai. Kuma babu sharadin cewa sai dan uwanka ya yi ma sannan ka yi bai. Lokacin da Allah ya hore ka daga sada zumunta bai sa ma sharadin sai in dan uwanka ya sada zumunta ba. Sai in ya kyautata ma ka kyautata mai sai in ya zo ka zo sai in ya ba haka bashi mai haka ba mai sada zumunta na ba mai buki ne buki yake yi ba zumunta yake yi ba mai sada zumunta shine wanda ka zo ba a zo ba ya bai ba a bashi ba ya kyautata ba a kyautata mai ba to shine mai sada zumunta amma da ya an zo ya zo ya an kyauta ya kyauta an bashi ya basuwa wannan buki da yake. Abu na hudu kada ka maida sada zumuntanka dan wata manuwa kila in kun hadu da danginka a wata kungiya ko a wani party na siyasa ko makamancin haka sannan zaka biya su sannan zaka zanna tare da su sannan za ka kyauta musu amma in an samu akasin haka sai ya zama kuma ba za a samu daidaituwa tsakanin ku ba to lalle babu shakka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kyauta zumuntanmu da mu'amalar mu da danginmu mu ji tsoron Allah kan irin abubuwan da ka faruwa uwa guda uba guda gida guda ana husuma ko uba guda ko uwa guda ana husuma wannan bai dace ba ba dabi'a ce ta musulmi ba bai kamata musulmi a sabe shi da shi dan uwan shi ba babu shiri kamata yayi a shirya da dangi da yan uwa ayi kokarin sare da zumunta a taushe duk wani abu wanda yake ba mai kyau ba ayi ta bature saboda akwai kurakuri a cikin shiyoyinmu da garuruwanmu za ka samu wani bai magana da kane ne wani bai magana da wane wani bai magana da dan uwan uba ne wani bai magana da dan uwan uwa tai saboda wani abin da bai taka kara karya ba saboda wani abin da ba uzuri na ba gare shi a wurin Allah saboda son rai kawai to wannan ba zai hidda mu ba kuma ba zai kai mu ga cira ba. Babu shakka sai mun manta da duk wata manufa ta rayuwar mu ta kashin kanmu da duk wani son rai namu. Mu bi Allah subhanahu wataala da inda adda dadi da inda babu dadi. Wannan shine musulunci. Ka bi dokokin Allah ko akwai dadi ko babu. Asar da kake da nishadi ko asar da babu nishadi. Asar da kake so ko asar da baka so. Ba wai sai ga abin da aka so ba. Sannan ka bi dokar Allah. Abin da ya sa a maranka ko baka jin dadi dai ka kebe dokar Allah. In kai haka wannan baka zama kammalallen musulmi ba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara zukatanmu da halayenmu, ya inganta zumuntanmu, ya ba mu ikon sadar da ita, ya shiga tsakaninmu daga sharrin shaitan da fushin zuciya da son rai daga kacin zumunta. Insha Allah subhanahu wataala abin da sawa kenan zan zakata abin da fadi daidai. Allah ya ba mu larar ikon aiki da shi. Kuskure Allah shi yayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala Allah ya saka mu malam da alƙairi bisa ga abin da ya tunata shi mu na haƙoƙi na ƴan uwantaka da kuma sha'anin zamantakewa. Allah ya ba mu iko mu yi aiki da su. Abinda amma wari na wannan haduwa na sha'anin aure, muna fatar Allah sa alkhairi da albarka ga wannan aure da sauran amarmari na jama'ar musulmi. Allah ya ba mu iko mai aikin da abinda aka karanta shi mu, kuma ya ba mu iko akan kula da ita wannan zumunta don mu samu rahmar Ubangiji subhanahu wataala. Insha Allah abin da malam ya mana ya wadatar ba wa buƙatar wani abu na ta'aliki ko dai wani abu mai tsawo haka. Allah ya sa alheri da albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.